daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka yake magana akan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, yau Juma'a 6 ga watan Yulin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe a gogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad kuka lalubo kai tsaye. Wato karfe 5 kenan a gogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington DC. Da farko ga Ibrahim Kalmasi Garba da kanin labaran duniya. Ibrahim, da fatan kana lafiya.
Dauji Mamu da fatan mu wayi gari lafiya ga kanin labaran. Jami'an gwamnatin Amurka sun ba da tabbaci ga sauran kasashen yammacin duniya cewa shugaba Donald Trump zai tunkari Rasha kan wasu muhimman batutuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya tafi Koriya ta Arewa don ci gaba da tattaunawa kan batun kawo ƙarshen shirin nukiliyar Koriya ta Arewar. Sannan kasar Pakistan ta taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin Afghanistan da Taliban wadda ta daina aiki.
To, a Najeriya, bayan kisan gillan da aka yi wa wasu 'yan sanda 7 a Abuja babban birnin kasar, rundunar 'yan sandan kasar ta kafa wani kwamitin ƙwararru domin lalubo maharan.
Sai janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kotun Idris baya daukan binciken laifi da wasa. Duk lokacin da wani abu ya faru wanda yake bukatar a yi bincike, yana cewa a gaggauta yin binciken nan kuma a yi bincike mai zurfi.
To, gwamnatin jihar Plateau ta haramta yin tattaki ko maci a baki ɗayan jihar, ko menene dalilin daukan wannan mataki?
Yan tsaro sun lura cewa wayansu suna amfani da jerin gwano su kawo rashin zaman lafiya. Shi yasa aka ce to daga yanzu dai za a yi kokari a roƙin jama'a a bar fitowa na jerin gwano.
Za ku ji martanin da wasu mazauna jihar suka mayar, sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayani. Sannan muna tafi da shirin lafiya a wajiki wanda Jami'ar za ta gabatar. Sunana Mahmud Lalo.
Assalamu alaikum masu saurare ga cikakkun labaran. Jami'an gwamnatin Amurka na ta kokarin ba da tabbaci ga sauran kasashen yammacin duniya cewa shugaba Donald Trump zai jaddada kudirin Amurka na tunkarar Rasha a babban taron NATO na gaba da kuma ganawar da zai yi da shugaban Rashar Vladimir Putin. Shugabannin da za su halarci babban taron na NATO za su yanke shawarar ƙara ƙaimi da kuma matakan tsaro don takama Rasha burki a yunkurinta na kawo rarrabuwa tsakanin ƙasashenmu masu bin tafarkin demokaradiyya da kuma saba ma yarjejeniyar da aka cimma kan matsakaicin makamin nukiliya INF a takaice, a cewar wakilin muryar wato wakilin Amurka na dindindin a kungiyar NATO Kai Bale a hirarsa ta wayar tarho da manema labarai na fadar White House a jiya Alhamis. Kwanan nan Trump ya aika da wasu wasiƙu masu suka kausar lafazi ga masu da wasu wato wasu shugabannin ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta NATO da dama daga ciki da suka hada da Belgium da Canada da Germany da Norway, inda ya gargade su kan gajiya da hakuri da Amurka ke yi kan rashin biyan nasu kasan kuɗaɗe da gudanar da harkokin tabbatar da tsaro a ƙarƙashin ƙungiyar ta NATO. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Alhamis ya tafi Koriya ta Arewa don ci gaba da tattaunawa kan batun kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa, a daidai lokacin da ake samun rahotannin sirri daga Amurka masu nuna cewa shugaban na Koriya ta Arewa Kim Jong-un na ci gaba da haɓaka makaman nukiliyarsa. Pompeo, wanda shugaba Donald Trump ya dora wa alhakin saka ido kan aiwatar da alƙawarin Kim da ya yi a watan jiya a ganawarsu a Singapore cewa zai dakatar da shirinsa na nukiliya a yankin ruwan Koriya, ana kyautata zaton zai isa Koriya ta Arewa a yau din nan Juma'a don tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu. Kwanan nan ita ce karo na uku a wannan shekarar da Pompeo zai ziyarci Koriya ta Arewa, kuma karo na farko da zai kwana ƙasar. To, karfa sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan jiya tsakanin Afghanistan da Taliban, da zammar tabbatar da cewa mutanen kasar sun gudanar da bukukuwan karamar sallah ta Eid al-Fitr cikin kwanciyar hankali. Wannan ya dada inganta dangantakar Pakistan da Afghanistan wadda ta yi tsami na kusan tsawon shekaru biyu. Lokacin da aka bada sanarwar tsagaita wutar, sai wasu mayakan Taliban suka nufi cikin birane da dama, daga cikin su suka yi ta daukar hotuna da mutanen unguwa, wasun su ma suka yi ta sallah tare da jami'an tsaron gwamnati waɗanda suka sha fafatawa da su a baya. Da dama daga cikin su sun gaya mu manema labarai cewa su fi sun magaji da yakin. To amma wannan tsagaita wutar na wucin gadi, wanda aka dauka a matsayin wani babban mataki na ganin cewa an yi nasarar sasantawa a Afghanistan, ya kasa yin sanadin wata sabuwar tattaunawa tsakanin masu ruwa da tsaki a yankin, inda Taliban ita kanta ta ki amincewa da tayin da aka mata na tsawaita wato tsagaita wutan da Ashraf Ghani ya jaddada. Magajin garin London ya amince da bukatar wasu masu zanga-zanga ta su saki wani balambalan mai siffar shugaban Amurka Donald Trump a fusaci saye da kamfai tamkar dan Bombay, yayin da shugaban Amurka zai kai ziyara a London, babban birnin kasar Burtaniya. Balambalan din mai tsawon mita 6 zai fita kan ginin Majalisar Dokokin Burtaniya da misalin karfe 9:30 na safe agogon yankin a ranar 13 ga watan Yuli da za a yi zanga-zangar. Magajin garin na goyon bayan zanga-zangar lumana, tare kuma da sanin cewa hakan na iya haifar da wani abu daban, a cewar ofishin magajin garin na London Sadiq Khan a jiya Alhamis. Leo Murray, dan rajin da ya jagoranci kirkiro balambalan din, wanda aka yi wa lakabi da Trump dan Bombay, ya yi amfani ne da kafar intanet wajen tara kudi dala 20,000 wajen gina abin da ya kira balambalan dinmu mai tsawon mita 6 kuma mai ruwan dorawa mai siffar dan Bombay mai mugunyar fuska da guntayen yatsu, wanda zai bi ta kan tsakiyar birnin London a yayin da Trump ke kai ziyara. A yayin ziyarar ta tsawon kwanaki 3, Trump zai gana da sarauniya Elizabeth da Prime Minister wato Burtaniya Theresa May. Gidajen jarida a fadin Amurka sun yi tsit na tsawon minti guda da yammacin jiya Alhamis don tunawa da 'yan jarida 5 na Annapolis, jihar Maryland, da aka kashe a makon jiya. Su ma manema labarai na muryar Amurka da ke Washington DC sun miƙe tsaye jikin teburansu, kuma an daina jin ƙarar dangule-dangule kwamfutoci da muryoyin akwatunan talabijin da dai sauran na'urori.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kwanaki kaɗan bayan kisan gillar da wasu 'yan bindiga suka yi wa wasu 'yan sanda 7 a Abuja, babban birnin Najeriya, an kafa wani kwamitin ƙwararru na 'yan sandan domin bankaɗo waɗanda suka aikata wannan aika-aika. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina kai na aiko mana.
Sufeta General na 'yan sandan Najeriya, Alhaji Ibrahim Idris, ya umarci waɗannan ƙwararrun 'yan sanda masu gudanar da bincike ƙarƙashin jagorancin kwamishinan 'yan sanda Bala Chiroma da su gudanar da gaggarun bincike irin na kwakwaf don gano 'yan bindigan nan da suka bindige har lahira wasu 'yan sanda 7 a nan birnin Abuja ranar 2 ga wannan wata. Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aikowa sashen Hausa na muryar Amurka na nuna cewar waɗannan 'yan sanda masu bincike an kuma umarce su da su binciko menene manufar 'yan bindigar da suka aikata wannan aika-aika, kana su zayyana yadda za a magance aukuwar hakan nan gaba. Bala Ibrahim shine mai magana da yawun shugaban 'yan sandan Najeriya.
Sai General 'yan sandan Najeriya Ibrahim Kotun Idris baya daukan binciken laifi da wasa. Duk lokacin da wani abu ya faru wanda yake bukatar a yi bincike, yana cewa a gaggauta yin binciken nan, kuma a yi bincike mai zurfi da zimmar shawo kan lamarin a kuma magance ta hanyar kamo waɗanda suka aikata wannan laifi a gurfanar da su gaban kuliya. Shi yasa ya dauko wannan babban wanda ya iya bincike shi Bala Chiroma ya danka masa alhakin wannan aiki tare da wasu kananan mataimakan komishinoni da kuma wasu jami'ai ko ba su lokaci cewa su gaggauta yin abin nan su kuma yi shi ta yadda jama'a za su gamsu cewa an yi bincike na zahiri kuma na gaskiya.
Masana tsaro irin su Malam Kabiru Adamu na marabara lai da daukar wannan mataki.
Kafa kwamiti don su yi bincike lalle mun yaba da shi, to amma kullum inda harkar kafa kwamiti a Najeriya sai kaga an kafa ko da sun yi fito da rahoto da wuya a yi amfani da rahoton da suke fitowa da shi. Shi wanda aka ba ma shugabancin wannan kwamiti mutum ne wanda aka san shi mai aiki kuma dukkan abubuwan da ya a baya duka kan cika umarnin da aka ba shi, so muna sa ran a haka ma waɗannan abubuwa da aka ce ya yi wanda wato manufar kafa kwamiti din muna tsarin da taimakon Allah zai iya cimma burin da ake da.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda sakamakon wannan bincike da kuma tasirin sa zai kasance. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a Najeriya har ila yau gwamnatin jihar Plateau ta haramta duk gudanar da wani jerin gwano ko tattaki a baki ɗayan jihar. A wani mataki da ta ce yunkuri ne na daƙile ayyukan ɓata gari da ke amfani da irin wannan dama wajen ɓarnata dukiyoyin jama'a. Wasu daga cikin jama'a jihar dai ba su yi na'am da wannan mataki ba, kamar yadda za ku ji a rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Yakubu Datti ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don hana ɓata gari yin amfani da damar wajen gallazawa mutanen da basu ji ba basu gani ba azaba.
Mataki ne da muka ɗauka na ga cewa samun lafiyan nan da aka fara samuwa a Plateau zai ci gaba, don kuma ƴan tsaro sun lura cewa wayansu suna amfani da jerin gwano su kawo rashin zaman lafiya. Yesa aka ce to daga yanzu dai za a yi kokari a roƙi jama'a a bar fitowa na jerin gwano kafin sai lokacin da muga abubuwa sun dan sauƙaƙa sosai, don kwanakin bayan da aka yi har gidan gwamnati aka shiga aka faffasa glass aka faffasa motoci har na yan jarida.
Wannan mataki har zuwa wani lokaci za ku ba jama'a damar su gudanar da irin wannan zanga-zangar lumana?
Wannan ba zai daɗe ba, muna yi ne domin wannan halin da muke samu kanmu yanzu a Plateau.
Kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau kenan Yakubu Datti. Yayin da wasu jama'ar jihar ta Plateau ke ganin mataki ne da ya dace don tabbatar da zaman lafiya a jihar, wasu na ganin hana zanga-zangar lumana zai tauye haƙƙin wasu da ke da ƙwararren koke da za su gabatar wa hukumomi.
Idan aka duba a wani ɓangaren a gaskiya akwai waɗanda suna ganin cewa fitowa a yi zanga-zanga na lumana haka shi yakan kawo lokaci a saurare su.
Nawa ra'ayin bai kamata ba, domin gaskiya mata sukan sa bakakin kaya domin nuna bakin cikinsu.
Wani lokaci akan samu matasa waɗanda suke shiga ko da rigan siyasa sai kiga suna zuwa suna farfasa wurare. Me ya kamata ta yi?
Kada sa rigan siyasa ba. Ba siyasa muke zuwa ba. Ya kamata gwamnati in ma yana tsoro ya make sure yan menene jami'an tsaro suna nan.
Wasu al'ummar jihar Plateau kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan matakin hana zanga-zanga da gwamnatin jihar Plateau ta aiwatar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
To a jamhuriyar kamar mai makwabtaka da Najeriya, al'ummar yankin arewacin ƙasar ta koka da abin da ta kira ci gaba da taɓarɓarewar tsaro a yankin, duk da kasancewar dakarun ƙasar da aka tura yankin domin kwantar da tarzomar 'yan awaren ƙasar. Kama gwamnatin ƙasar ta Kamaru ta ce matakan da take ɗauka ƙoƙari ne na taimakawa yankin ya samu zaman lafiya. Ga ƙarin bayani a rahoton Muhammad Awal Garba.
Matsalar tsaro yana ci gaba da taɓarɓarewa a jihohin 'yan awaren Ingilishin ƙasar jamhuriyar Kamaru guda biyu. An da gwamnatin ƙasar ta Kamaru ta makara jami'an tsaro amma har yanzu bata canja zane ba. Wannan ne yasa ni hira da Alhaji Abdulkadir, mazauni ne a birnin Baminda, ko ya suke ji da irin wannan al'amari na matsalar tsaro a ɓangarorin nasu?
To wannan abin to gaba yake ci. Baya kama baya sam saboda abin da ake tambaya, abin da al'umman North West da South West suke tambaya, South Cameroon, ba yi musu sam. mutane an kama ƴan uwan mutane a biyu suna kuzuna an ji an kama shugaban su bika Najeriya an kasu gari an goko na gidajen su.
Alhaji Abubakar ya daga cikin kwamitin da shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ya kafa domin wanzar da zaman lafiya a bangaren na ƴan awaren.
Abin da gwamnati ya tsara na taimaka waɗannan mutane abu ne mai mahimmanci da kuma matsayinsa, don gwamnati na tausaya musu ne akan irin asaran da suka yi. Shi kanshi gwamnati ya yi asaran makarantu, da duk waɗannan gwamnati zai samu ya gyara mu. Da kuma za a sati mai zuwa ministan cikin gida ya ce za a saurara sauka a soma aiki.
Musa Useni dan kungiyar wato haƙƙin bil'adama ne na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ga irin tsokacin da ya yi mini.
Wato matakai da muke bi yanzu domin wato ganin cewa an yi wa mutane hukuncin da ya kamata su ne wato ta hanyar faɗakar da gwamnati wajen wato tuntubar su da su dawo bisa kan teburu su yi tunani su ga yadda ya kamata a yi. Na farko kenan. Abu na biyu kuma game da yara da yawa da ake tuhumar gwamnati da ba a ganin su ba wanda ba a san ina aka tafi da su ba, muna ganin wato mun ɗauki wasu hanyoyi da dama insha Allahu da za mu faɗakar da gwamnati domin ganin cewa waɗannan mutanen ne an samar da hanyoyin da aka sabautar da su.
Masu magana dai suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
An fara kira ga masu mafarki wai araba suke.
Kamar Allah kada manta, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo anan na cewa karfe 1 dare ne da minti 16. Yanzu kuma ga shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Shin ko kun san yadda shan miyagun ƙwayoyi kan shafi lafiyar mutum? Abinda za mu fara dubawa kenan. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Duk da kokarin da hukumomi suke na yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi masu sa maye, wannan matsala sai ƙara ƙamari take yi a Najeriya. An gano cewa yawan magungunan da musamman matasa suke sha sun ƙaru. Yanzu daga cikin abubuwan da wasu mutane suke sha hadda jikati ɗin Lipton a cikin barasa mai ƙarfi da ake cewa jin da Turanci, da shan ƙwayoyin magungunan Tramadol da kodin fiye da kima, ko kuma busasshen ganyen gwanda, ko su sa sweet ɗin tamtam a cikin lemon kwalban lakasera, ko kuma busasshen ganyen ayaba, ko ƙonannen taya, ko kuma a sha maganin mura Benelin fiye da kima, ko kuma a garwaya da lemon kwalban Coca-Cola. Ga su nan dai haɗe-haɗe iri-iri, baya ga hodar Iblis da kuma ganyen marijuana. Ganin yadda wannan matsala ke ƙara ƙamari, za mu dubi shin yaya wannan banzar tarbiyya ta shan miyagun ƙwayoyi ke shafar lafiyar masu sha. Kai, wasu ma har fitsari suke adanawa na tsawon kwanaki 10 kafin su sha, ko a sha ruwan kwatami, duk da sunan samun gushewar hankali, ko kuma a zama a kasance cikin maye. To, likitanku Dr. Muhammad Ladan zai dubi matsalolin kiwon lafiya da ke tattare da shan irin waɗannan miyagun ƙwayoyin da na lissafa.
Danalin magani ne, don ruwa a kiyaye, a daina ya ayi baye ana ta hada hanya, haka ba kyau me ya sanya, shi maganin mura ne, ko kuma kun sha ku yi maye.
To, likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To, likita, ka daji abubuwan da mutane suke sha musamman matasa domin ya sa su maye. To, ina son mu buwa na abubuwan daki-daki.
To, Hajiya.
Misali, yanzu waɗanda suke shan kamar magungunan Tramadol ɗinnan da kodin fiye da kima.
To,
wani irin illa nake musu?
To, na farko kamar musoma da shi kamar kodin ɗin na Hajiya.
To,
in ka soma shan shi zai sa ka maye, zai sa ka yawanci kuma wadansu in ka shashi ma zai canza yanda zuciyanka take aiki. Wadansu ma an ka shashi da yawa yana iya sa ka daina numfashi ma kwana ya halaka ka.
To likita kace in abu yazo da karan kwana wato mutum ma har sai ta kashe shi.
Eh sai ta kashe shi domin abin yanda yake yana yakan shiga wallan wallan mutum ne ya canza. Mu musamman kuma na matasa wanda suke da shi na matasa da suke shan shi. To bayan wannan yakan canza ke san kokolon bata kosa bata gama kosawa ba.
Muna magana matasan nan yan shekara 10 kila 13 16 17 har mutum ya kawo nan shekarun kokolwarsa bai kosa ba.
Ai har yanzu tana kana canza har yanzu Hajiya wannan shekara. Eh tana canza har lokacin.
To sai mutum ya kai kaman shekaru nawa ne kokolwarsa suke kosa
ne? 20 wurin 20-21 to ta gama canzawa kenan amma duk haka har lokacin nan tana canzawa. To in kana sha'a dinna takan canza kokolwar ma gaba ke daya.
To ashe sai mutum ma gida ya kamu da hauka kenan ko?
Eh wannan lokaci wadan suka haukace Hajiya na akwai da yawa don abubuwan da ke faru in kai ta sha ka sha kuma domin tsiyar waɗannan abubuwan Hajiya shine in ka sha ko lokaci sai ka ƙara sha sai ka ƙara sha kafin
ka ta wato ya zama maka jaraba.
Eh ya zama jaraba kullun ƙara shan shi kake. To in kana shan shi haka to har ma ya kai inda zai canza kwakwalwarka ma ya halaka wani lokaci sai ka haukace ma ba yanda za a yi da kai.
To mun ji na kodin tramadol fa.
Tramadol shi kuma tramadol din shi ma haka aikin sa kusan kaman kusan ɗaya suke. Su wannan waɗansu kan sai a yi kodin ya sa su wani ƙarfi. To irin shi ma kaman irin tramadol din nan shi kuma banda wanda zai canza kwakwalwar in aka sha shi da yawa yana ɓata hantar mutum.
To kaga ciwo kenan.
Eh ciwo kenan. To wannan kuma in kuma wannan hantar ta ɓaci yanzu in ta ci gaba da ɓaci wani lokaci in kuma ta tsanani to yana iya halaka mutum. To shi yasa ake kira irin su liver cirrhosis da ake kira. Wani lokaci ma an ba kai sa'a ba yana iya kawo sankara.
Sankaran ciki ko sankaran hanji?
Sankaran hanta.
Subhanallah.
Eh kuma lokaci har ma na hanji kuma waɗansunsu in ya tsanani ma har yakan kawo irin gyamban ciki ɗin na Hajiya. To duk waɗannan abubuwan da bai kamata shi yasa kowane lokaci ake cewa mutane kada su ga shaye-shayen nan.
To likita ka samu ka yi bincike ko wasu wai an ce wai ko sai su ɗauki wannan sweet ɗin nan da ake sha na tom-tom ɗin nan sai su ci cikin lemon kwalban lakasera don ya sa su maye. To me yasa idan aka haɗa wannan abubuwa guda biyu su kuma irin wannan wani irin lahani suke musu?
To su waɗannan kin sani yawanci abubuwan nan kaman ayoyin ma kaman ake ana kiransu chemicals turanci. To wani in ka haɗa su sukan canza sai canza abinda suka canza ɗin sai sa mutum maye.
To
su waɗannan suka canza ɗin nan to su abinda kuma illan su waɗannan wani lokaci yanda suke canza ba tabbatar da abubuwan da suke canza ba wani lokaci. Wani lokaci in sun canza ɗin zai iya sa maka illa ƙwarai da za ka ma daina numfashi wani lokaci ma ya halaka ka.
Subhanallah.
Eh.
To masu haɗa shan benelin fa maganin mura.
Benelin kin san benelin yana da kodin a cikinsa.
To
benelin da kodin dun kodin ɗin nan a benelin da kodin ɗin shike haɗa ke sa su maye ɗin. Kuma akwai wani wanda ake haɗa da benelin da dexamethasone da DM suke kiran shi an. To shi kuma wannan shi ma bai kaman kusa da kodin yake amma su duk waɗannan in ka sha su da yawa. Kaman kin san yara wani lokacin ka ɗan kalba ɗaya da biyu ko uku gabaki ɗaya a kai gabaki ɗaya haka. To shi ma wannan in ka sha shi haka duk illa yana kawo waɗannan su ma.
Kaman wani irin ciwo kenan?
Kaman shi wannan benelin kodin kaman yanda muka ce na kodin ɗin nan yana iya sa ka in ka sha da yawa zai iya sa ya ɓata zuciyarka ko kuma ya hana ka numfashi. Kuma wanda zai ke taimakon ka lokacin da ka daina numfashi to in kwana zai iya halaka ka shi ba.
To masu garwaye benelin ɗin da kuma Coca-Cola fa suna sha?
To ai Coca-Cola ɗin wani lokaci sukan haɗa ne don kada a san abin da suke sha.
To wato sun boyewa suke yi?
Boyewa suke yi. Duk waɗansu abin da suke Hajiya sai a sa benelin ɗin sai a kawo ko Sprite ko Coca-Cola a sa ta dige ta a ciki. Da an dige ta sai ga mutum yana sha kaman Coca-Cola yake sha amma benelin ne ke sha.
To likita ka samu ka binciki masu sa a Lipton cikin barasan nan da ake ce ma gin da turanci su sha?
To shi barasan waɗanda suke sa ɗin nan shi wani lokaci kan ƙara ƙarfin barasan kin san kuma barasan ɗin yengeya ne sosai.
Hey.
Ita kuma in kana shan ta da yawa shi ma wannan illarsa hantar ɗan adam yake ɓatawa.
To in sun sa Lipton ɗin a ciki kace yana ƙara kuma ƙarfin geyan kenan?
don wannan Lipton din kamar yakan canza yanda dandanarsa da yanda yake kawai, amma duk karfin giyan ta kan karu kuma tsananin sa yakan karu. To shi kuma wannan tsananin in kana shin ko lokacin na bata hantarka.
To abin da ya wato galibi dai waɗannan ƙwayoyi din ma sun fi ma hanta lahani kenan ko, tunda naga kusan dukansu
ƙwayoyin akwai su waɗannan kamar kin san akwai irin su tramadol din da sauransu. Su wannan kin san in mutum ya sha su jikin su ke narkar da shi yanda yake fitowa, kuma ta hanta ke tace shi.
To a saboda haka
yanda yake bi kenan. To su kuma kin ga kamar akwai nan wani lokaci waɗansu abubuwa da ake kira kan nan waɗansu abubuwa da yake da kashe mutane a ƙasar nan kin san da ake kira opioid. To su kuma waɗannan suna canza ƙwaƙwalwar ne da canza yanda mutum yake tunani, kuma wani lokaci za a ga mutum canza yanda mutum ma al'adunsa yake yanda yake sha'ani da mutane duk sai canza.
To cin kita ga wani abu masu kuma adana fitsari wa sai bayan ya yi kwana goma a sha kuma fa.
To dan fitsari kin san an fitsari mutum akwai su nitrogen da sauransu kamar iska haka da ke fita daga cikinsa. To su waɗanda suka shiga suna iya canza maka yanda kake ganin abubuwa.
Su makatakar da kai kenan?
Sai su canza in suka shiga kamar ƙwaƙwalwarka suka shiga jininka, sai su canza kamar in ka ga abu za ka ga ya canza maka. Za ka kana ganin abubuwa ba kamar yanda ya kamata ba.
Kana cikin maye kenan?
Kana cikin maye, musamman maye sosai mai tsanani.
To wani irin illa game da kiwon lafiya kuma fa masu shan fitsarin nan yake musu?
So shi wannan mai kamar iska ɗin in ya shiga huhun mutum, to shi kuma wannan yana illa ne ga huhu. Kamar shi in ya shiga huhunka kana sha da yawa, to yakan illa daga huhu daga baya ma za ka samu abin da ake kira su emphysema da sauransu, yanda ma numfashi zai zo maka aiki in kana shan shi da yawa, in kana shakan shi da yawa.
Dan kana shakan mai fitsarin ba sha su sha suke ai?
Wani lokaci ba sha, wani lokaci ai kamar sukan shaka ne kamar iskar da ke fitowa. Kamar kin san waɗansu ma suna haɗa kamar irin su glu ɗin suna shakan.
Glu wanda ake sawa a haɗa abu da abin ya lalace?
Waɗansu suna shaka shi ma don na karanta abin da su.
Subhanallah.
Suna shakan shi. Shi kuma shi ma wannan iska ne in ka sa shi akwai iska gas da ke fita da cikin suka shaka, to shi kuma sai sa su irin mugun maye shi kuma.
Ka ce kamar fitsari yana bata huhu.
No, iskan da ake kin san ba wani lokaci ba shan fitsarin suke gabaki ɗaya ba, akwai iska da ke fitowa da suke shaka.
To iskan ne yake bata huhu?
Iskan da ke shiga huhu mutum sai ya bata shi.
To haka yake kam da kwatami?
Da kwatami shi ma iskan ne suke, a kwatami da iskan ne da ke fita. Akwai inda ya haɗu ɗin nan akwai iska kamar waɗansu abubuwa da chemicals da ke kamar abubuwan da ake haɗawa suke fita da wani iska da ke fita daga cikinsu gas da turanci, to shi suke shaƙa shi ke samu su abin da suke samu a ciki.
To Allah ya sauke.
Amin amin Hajiya.
Masu iya magana suka ce idan kunni ya je aka ce jiki ya tsira.
Gaskiya ne Hajiya.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara. Tukar asha kwaya.
To likita, muna fatan masu sauraronmu za su gafarce mu domin a saboda ƙurewar lokaci ba za ka samu damar amsa wasu daga cikin tambayoyinsu na kiwon lafiya da suka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Matarka ba ta sha, yayanka ba ya sha, me yasa ka sha kwaya?
To madalla, yanzu ga labari a takaice. To a takaice, jami'an gwamnatin Amurka na ta kokarin ba da tabbaci ga sauran kasashen yammacin duniya cewa shugaba Donald Trump zai jaddada Amurka na tunkarar Russia kan batutuwa da dama masu muhimmanci. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Alhamis ya tafi Koriya ta Arewa don ci gaba da tattaunawa kan batun kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa a daidai lokacin da ake samun rahotannin sirri daga Amurka masu nuna cewa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un na ci gaba da haɓaka makaman nukiliyarsa. Ƙasar Pakistan ta taka muhimmiyar rawa a yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma a watan jiya tsakanin Afghanistan da Taliban da zammar da tabbatar da cewa an samu kwanciyar hankali a yankin.
To da fatan za mu na afon wannan kutsen da aka ji masu sauraro da aka mu kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana, za mu zo muku dauke da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a gani hadda labarai cikin hotuna da ma video. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba Adita ne gabatar da shirin sai Solomon Abo da ya taimaka wajen hada shi wannan shiri sai injiniyanmu kuma Daryl Smith. Mahmud Lalo ke cewa sai mu haɗu anjima in Allah ya kai mu.